أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا وأبارك من دهدوا أوان يمتشي من البركة ودمك سابة قباتة دا كراتون لتاف رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأنا شيني كراتون منا قوم شابير كم يومنا رانر شابير قوات رمضان شي كراتة دبور داري هدو da 43 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam, wasu zuwa dai da 16 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya. Karatunmu na jiya mun tsaya ne akan hadisi na 356 a cikin Kitabul Jihad, babu bayani jama'atin min shuhada, babin da yake bayani akan wasu jama'a daga cikin shahidai, irin waɗanda a nan duniya ba mutuwa suka yi a wurin yaƙi ba, amma a lahira Allah zai tashe su a cikin shahidai saboda falalar shi da rahamar shi. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhza mali قال فلا تؤذه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. رواه مسلم. وانا حديث أنكر أستهان يسيرنا أبو هريرة در على تبدا قريش يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ya rasulullah, sai mutumin ya ce ya ma'aikin Allah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhza mali, shin kana ganin idan wani mutum ya zo domin ya kwace min dukiyata yaya zan yi? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fala tu'dihi malaka, kada ka bashi dukiyarka. Qala, sai mutumin ya ce ara'aita in qatalani, ya ma'aikin Allah shin kana ganin idan mutumin nan ya yaƙe ni fa? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi qatilhu, kai ma ka yaƙe shi. Qala ara'aita in qatalani, sai ya ce to ya rasulullahi idan ya kashe ni fa? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fa anta shahidun, to idan har shi wannan mutumin ya kashe ka, lalle kai shahidi ne. Qala ara'aita in qataltu, sai ya ce to ya ma'aikin Allah idan kuma ni na samu sa'a na kashe shi fa? Ya ce huwa finnar, to shi dan wuta ne. Rawahu Muslim, Muslim ne ya rawaito shi. Wannan hadisin a cikin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin umarni da yin muqatala, wato harsacciyar yaki tsakaninka da duk wanda ya zo domin ya maka fashi da makami, ko kuma irin masu garkuwa da mutane din nan, ko irin wanda za su aikowa da mutum buhu ko leda su ce gashi nan ka zuba musu naira miliyan kaza, idan ba haka ba rana kaza za su zo su dauke iyalinka, ko kuma su zo su kashe ka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka basu, idan har suka kashe ka, to kai din shahidi ne, kai mutuwar shahada, idan kuma kai kashe su, to su din yan wuta ne. Babu fadlil itqi, wannan babin zai mana bayani akan falalar yantar da bayi. Yanzu babu bayi a wannan zamanin namu, to amma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bayi. Mu din ma nan haka kamar shekara 100 zuwa abin da ya yi baya akwai bayi din. To ba bawa mutum ne kamar kai, komai da komai babu abin da ka fi shi da shi, sai dai kawai shi bawa ne, kai kuma ɗa ne, kuma bawa ya kasance yana daga cikin kamar dukiyar mutum ne. kamar idan baka da kudi arjiwanka kana iya zuwa ka je ka sayar da akuyarka dan ka samu kudi zaganin shi ma bawa in ran da ka ji baka da kudi kana da damar ka kai shi kasuwa ka sayar ka karbo kudin shi ka je ka batar to saboda tausayi irin na musulunci da kuma yadda musulunci yafi sauran addinai darajanta dan adam shine addinin musulunci yayi umarni da yantar da bayi akwai laifuka da yawa a ƙarƙashin dokokin addinin musulunci waɗannan laifukan kafara su shine ka yantar da bawa daga cikin nau'o'in kafara da zaka iya yi a cikin waɗannan laifukan akwai rantsuwa in mutum yayi rantsuwa akan wani abu kuma sai yake so zai yi kafarar rantsuwar to a cikin zaɓin da aka bashi akwai yantar da bawa daga ciki akwai kisan kai wanda yayi kisan kai bisa kuskure to bayan ya biya diya akwai kuma azumi guda 60 da ya zama wajibi akan sa yayi to matukar azumi 60 din in bashi da bawa da zai enter ne amma in mutum yana da bawa da zai enter sai ya enter da bawa shikenan ba sai ya yi wannan azumi din ba to bayan wannan akwai zihari wanda yayi wa matarsa zihari to nan ma addinin musulunci ya bashi zabi cewa zai iya enter da bawa a maimakon azumi 60 ko ciyar da miskinai guda 60 bayan wannan akwai kafarar shan azumi da gangan wanda ya ci ko ya sha a cikin ramadan da gangan ko kuma ya je ya yi jima'i da iyalinsa da gangan a cikin ramadan to shi ma yana daga cikin kafarar da zai yi in yana da iko ya yantar da bawa in ba shi da bawa da zai yantar aka ce ya yi azumi guda 60 in ba zai iya yin azumi guda 60 ba aka ce ya ciyar da miskinai 60 to kaga wannan duka addinin musulunci wato ya kawo wani sauki ne hanyoyi masu inganci kuma masu sauki waɗanda bayi da yawa za su samu ƴancinsu Allah subhanahu wata'ala yana faɗar falala ta ƴantar da bawa ya ce falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw ta'amun fi yawmin zi masgaba suratul balad aya ta 11 zuwa ta 13 a cikin hadisai kuma da suke bayani akan falalar ƴantar da bawa akwai hadisin sayyidina Abu Hurairah da Allah ta mada gare shi wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataqa raqabatan muslimatan ataqa Allahu bi kulli udwin minha udwan minhu fi an-nar hatta farjahu bi farjihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataqa raqabatan muslima wanda ya ƴantar da wani bawa ko baiwa musulma ataqa Allahu bi kulli udwin minha udwan minhu to Allah zai yantar da kowanne gaba daga jikin shi mai yantarwar ta dalilin gaba a jikin shi wanda aka yantar din daga wuta wato Allah zai yantar da gabobin jikinka daga wuta kamar yadda ka yantar da gabobin jikin shi daga bauta hatta farjahu bi farji hatta al'aurar shi da al'aurar wanda ya yantar din mutafaqun alaihi hadisin da aka hado a kansa a cikin wannan hadisin akwai fadar falalar yantar da bayi kuma ba na mai suka ce ya kamata lallai hakika duk wanda zai yantar da bawa to ya duba bawa wanda yake cikakke wato kamar duk wani abu da zaka yi domin Allah to ka yi shi da cikakken abu ma'ana kamar idan sadaka zaka bayar na dabba to ka duba dabba mai kyau shi yasa ku hata alayya aka hana yin layya da dabba wacce take da nakasa kamar dabbar ta kasance gurguwa ko makauniyar dabba wannan duka ba a yadda a yi layya da ita ba ko kuma tsohuwa wacce ba ta da maiko a jikinta to wannan duka saboda dai mutum ya samu isasshen wato cikakken lada ne ya zo a cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuman mar'in muslimin ataqa imra'an musliman kana fikakahu minan nar duk wani mutum musulmi wanda ya yantar da wani mutum bawa musulmi to zai kasance shine dalilin samun yancin shi daga wuta ba zai shiga wuta ba wa ayyuman mar'in muslimin ataqa imra'atayn muslimatayn kana tafikakahu minan nar duk wani mutum musulmi wanda ya yantar da mata biyu musulmai daga bauta to za su kasance su ne a garkuwar shi daga shiga wuta rawahu tirmizi imam tirmizi ne ya rawaito hadisin a wani hadisin kuma na imam abu daud yace ayu mamra'atin muslimatin ataqat imra'atan muslima kanat fikakaha minan nar, duk wata mace musulma da ta enter da wata mace musulma baiwa daga bauta za ta kasance ita ce samun yancin ta daga shiga wuta. Tannan zaka gane bambancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane. An samu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina Talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu. Sayyidina Talha radiyallahu anhu ya kasance a rana daya yakan sayi bayi kamar musamman ma lokacin aikin haji, yakan sayi bayi kamar guda 100 gaba ɗayan su yantar da su a rana daya. An samu irin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu, shi kuma a kowanne sati duk ranar Juma'a sai ya yantar da bawa, duk ranar Juma'a sai ya yantar da bawa. Idan ma Juma'a ta zo ta same shi alhali bai da kuɗin da zai sayi bawa ya yantar, to yakan jira idan wani satin ya zo in ya samu dama sai ya sayi guda biyu, yayin da na satin da ya gabata da kuma na wannan satin sai ya yantar da guda biyu. To an samu irin su sayyidina Abdurrahman ibn Auf wanda shi kuma a rana daya ya taba yantar da bayi guda 8 ai guda 8000, bayi 8000 ba kwaya 8 ba, ba kwaya 800 ba, ba kwaya 80 ba, guda 8000 a rana daya gaba ɗayan su ya yantar da su, ya saye su da kuɗin shi ya yantar da su daga bauta. Sannan an samu irin su shi dai sayyidina Abdurrahman din, akwai lokacin da aka ce ya yantar da bayi guda 30,000 a rayuwarsa, wannan ma da bakin sa yake faɗa yace a rayuwarsa iya waɗanda zai iya tunawa ya yantar da bayi guda 80,000 daga shiga daga bauta, ya saye su ya yantar da su da kuɗin shi. To a ce yanzu irin waɗannan bayin Allah nagartattu waɗanda suka yawaita aiki, suka yawaita aikin lada don neman kusanci da Allah, a yanzu sai a samu wasu fasikan mutane su riƙa zagin su, suna ganin wai ba su kyauta ba, har suna faɗan laifukan su, wai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza, to duk abin da suka yi ai kuma a jema akan sun yi din, in ma sun yi din to kuma ai sun aikata ayyuka na alkhairi waɗanda kai baka aikata ba. Sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun yaƙi zukatan su, sun tarar da lokacin da iyayensu suna bautar gumaka, sun saba wa iyayensu, sun bi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al'azamanin su matuƙar ka ba da gaskiya da Allah da manzansa, to jininka ya halatta abun kafirai su kashe ka, koyaushe za a iya kashe ka, amma suka yadda suka saida ransu suka ba da gaskiya da Allah da manzansa. Sannan suka riƙa raka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wurin yaƙi, duk waɗanda ƴan shi'a suke zagi dinnan daga cikin sahabbai dukkaninsu mafiya yawansu duka sun halarci yaƙin Badar. Daga waɗanda suka halarci yaƙin Badar sai kuma waɗanda suka halarci bai'atul ridwan, wanda kuma duka Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin bayar da aljanna ga duka waɗannan nau'o'in sahabban guda biyu. Raga ala ayi halin kenan, ashe su dai waɗannan sahabban duk kasawarsu, in ma sun kasa ɗin to duk kasawarsu dai sun fika a yanzu, duk ƙarfin imaninka a yanzu ba za ka kama ƙafarsu ba. Wa Abi Zarrin radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ayyul a'mali afdal, qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah, qala qultu ayyur riqabi afdal, qala anfasuha inda ahliha wa aksaruha samana. Wani hadisin an karɓo shi ta hanyar sayyidina Abu Zarrin Al-Ghifari radiyallahu anhu yace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyul a'mali afdal, wanne aiki ne daga cikin ayyuka yafi falala? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu billah, ba da gaskiya da Allah, wal jihadu fi sabilillah, da kuma yin jihadi cikin tafarkin Allah. Qala Abu Zarrin yace qultu ayyur riqabi afdal, sai na sake tambaya nace to ya ma'aikin Allah wace irin baiwa ce idan an yantar, ko kuma wani irin bawa ne idan an yantar ladan ya fi yawa? Sai sayyidina Abu Zarrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi anfaswa inda ahliha, bawa ko baiwa wace tafi tsada a gun ma'abotanta. To anan malamai sai suka yi sabani, wasu malaman suka tafi akan cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine bawa wanda zai fi amfani idan an yantar da shi, misali kamar bawan da yake da ilimi wanda al'ummar musulmi za su amfanu da iliminsa, idan ka saye shi ka yantar da shi ya daina bauta ya zama koyaushe yana bada wannan ilimin domin amfanin al'ummar musulmi, to wannan shine ya fi lada. To amma wasu malaman kuma suka ce a'a, idan ya zamto bayin gaba ɗayan su suna da amfani to ka sayi guda biyu masu araha ka enter shine yafi agun Allah fiye da ka sayi guda ɗaya wanda yafi tsada saboda Allah subhanahu wataala yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken ladan bin Allah ba har sai kun ciyar da dukiyar ku wacce kuka fi so har sai kun ciyar da ga abin da kuka fi so babu fadlil ihsani ila al mamluk wannan babin zai mana bayani akan falalar kyautatawa ga bayi waɗanda ka mallake su kaje kasuwa ka saye su ko ka mallake su ta hanyar yaƙi ko dai ta wani dalili ka mallake su to ka kyautata musu ba ila a yanzu da bamu da bayi sai mu ce kamar muhimmancin kyautatawa ga yaranka masinjoji ko kuku ko boyi boyi waɗanda suke yin aiki a gidanka tun daga kan mai yi maka gadin gidanka zuwa kan masu yi maka girki a gidanka zuwa kan masinjanka na office masinjanka na gida direbanka da yake tuka ka ko yake tuka yaranka masu maka shara a gidanka masu share kofar gidanka da masu yin bayin fulawa da dai sauran jama'a da suke yin hidima a gare ka to wannan babin zai yi bayani akan muhimmancin kyautatawa gare su Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a kuma ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku hada komai da shi wajen bauta wa bil walidaini ihsanan sannan kuma Allah yana muku wasici ku kyautata wa iyaye ku kyautata musu wa bizil qurba sannan ku kyautata wa ma'abota kusanci wato ƴan uwa kenan na jini wala yatama da marayu wal masakini da kuma miskinai wal jari zil qurba da makwabcinka wanda yake ma'abocin kusanci gare ka wato makwabcinka ne kuma musulmi ne kuma yana da ƴan uwantaka da kai wal jaril junubi da kuma makwabci manisanci makwabcinka ne to amma kuma ba dan uwanka ne na jini ba amma dai musulmi ne wa sahib bin jambi dan nan kuma wasu malamai suka ce ana nufin makwabcinka wanda ba addinin ku ɗaya ba kuma ba dan uwanka ba wato yana da haƙƙi kwali ɗaya akan ka shine na makwabtaka kadai wasu kuma suka ce a sahibul jambi dinnan ana nufin matarka ta wuri wabin sabili da kuma dan tafarki shine duk mutumin da guzuri ya kare mishi zai zo haka in idan da sallah ya zo ya ce jama'a ina neman taimako a taimaka min guzuri na ne ya kare zan je gari kaza za ga a yanzu yawanci irin waɗannan din idan sun zo neman taimakon ba a taimaka musu alhali kuma sun cancanci suna da haƙƙi ma ko da a baitul mali a ba su wani abu suna da haƙƙi kuma malakat aymanukum da kuma abin da danshin ku ya mallaka ana nufin wato bayin ku waɗanda suke ƙarƙashin mallakar ku suratul nisa'i aya ta 36 Allah subhanahu wataala ya umarci bayinsa cewa su bauta mishi shi kadai ba tare da tara wani da shi wajen bauta ba domin cewa shine mahalisci shine kuma mai azurtawa shine mai rayawa shine mai kashewa shi kadai don haka kada a hada shi da wani wajen bauta kuma Allah ya yi wasici ga dan adam da kuma dukkan mutane baki daya cewa lallai ne su kyautata wa mahaifa da kuma makusantansu da marayu da miskinai da makwabta da baki wasu ce a sahibul jambi dinnan ana nufin bakonka wasu ce matarka ta aure wasu kuma sun ce makwabcinka wanda yake da haƙƙi kwaya ɗaya a kanka sannan kuma da bayi waɗanda suke ƙarƙashin mulki su ma a kyautata musu domin cewa shi wannan bawa wanda yake ƙarƙashin mulki wato rarrauna ne kuma ɗaurarri ne a hannun mutane kun kashe shi aka yi ba a yadda a kashe ɗa mai ƴanci ba saboda ya kashe bawa wa anabi raja'in alharwi abu raja'in alharwi ya ce la tajidu sayyi'al malakati illa wajadtahu mukhtalan fakuran ba za ka taɓa samun mai munanawa ga waɗanda suke ƙarƙashin shi ba face sai ka same shi mai girman kai ne mai yawan alfahari sai ya karanta wannan ayar inna allaha la yuhibbu mukhtalan fakura inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura wala aqan illa wajadtahu jabbaran shaqiya yace ba za ka taɓa ganin mai bijirewa mahaifin shi ba wato wanda yake sabawa iyaye face sai ka ganshi azzalimi ne kuma sai ka ganshi shaqiyi ne wato marar samun rabon lahira gashi nan inda annabi Isa alaihi salam yake cewa wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya hadisi na farko a wannan babin shine hadisi na 360 a cikin littafin وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه خلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت أيديه وليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه wannan hadisin an karbo shi hanyar wani tabi'i al-ma'rur bin suwaid radiyallahu anhu yace ra'aitu aba zarr radiyallahu anhu naga abu zarr al-gifari Allah yadar Allah ta bada gare shi wa alayhi hullatun wa ala gulamihi misluha yana sanye da wasu kaya sutura ne riga da wando sai naga bawan sa ma da irin suturar iri daya da shi da bawan sa sun yi anko basaltu an zalika sai tambaye shi game da wannan yaya zaka sa wa bawanka kaya masu kyau irin naka fa zakara annahu sabba rajulan ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam si ya ambaci cewa lallai ya taba sakin harshe akan wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ayyarahu bi ummi wato si aibata mutumin ta dalilin mahaifi shi ya ce mishi ya bana sauda ya kai dan gidan bakar mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fada ya ce mishi innaka mur'un fika jahiliyatun kai fa na ga alama kai mutum ne wanda har yanzu akwai sauran halin jahiliya a tare da kai hum ikhwanukum ay su bayi yan uwanku ne wa khawalukum kuma irin ku ne daidai da ku ba da wani abin kuka fi su ba da ku da su dukan ku ƴaƴan annabi Adam ne sai dai Allah ya sanya su a ƙarƙashin ku ne su ne muku hidima ja'alahumullahu ta'ata aidikum Allah ya sanya su ne a ƙarƙashin hannayen ku faman kana akhuhu ta'ata yadi wanda dan uwan shi ya kasance a ƙarƙashin sa falyut'imhu mimma ya'kul to ya ciyar da shi daga shi ma irin abin da yake ci walyulbishu mimma yalbas kuma ya ciyar da shi daga irin abincin da yake ci wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku dora musu aikin da ba za su iya ba fa in kallabtumuhum fa inuhum idan kuka dora musu aiki to ku rika taya su yin wannan aiki mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kan shi to kaga wannan yana nuna mana wato tarbiyya irin ta addinin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni din to dama shi haka yake aikatawa a gidan shi yana cin abinci tare da bayi ba ma wai kawai ya basu irin nashi ba a'a yana zama ya ci abinci tare da su a ƙwarya daya sannan kuma yana sa sutura irin tasu sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shine shugaban halitta baki daya amma baya jin kansa a matsayin kamar yafi su kuma hadisi yana mana umarni da cewa lallai ne da kai da yaranka masu taya ka aiki a gida ya daga dinka mai kyau su ma ka sa musu tufafi mai kyau ba wai ka sa ka riga dinka tufafi irin na dubunnan nerori sannan kuma yaranka a gida ma sun janka da direbanka da sauransu suna sa tsaffin tufafi ba daidai ba ne wa Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu wal yunawilhu luqmatan aw luqmataini aw uqlatan aw uqlataini fa innahu waliya ilajahu رواه البخاري وانا حديث ان كربو ساني سيرنا ابو هريره رضي الله عنه دبر غري شي يتي يا كربو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi idan dayan ku hadimin sa wato yaron sa na gida ko kukun shi ya kawo mishi abincin sa a office ko a gida ko a falo ya kawo maka abincin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam yujlisu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn idan har ba za ka zaunar da shi tare da kai kuci tare ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn to lalle ne ya bashi loma ɗaya ko loma biyu wato ka bashi dama ya ci loma ɗaya ko loma biyu daga cikin irin abincin naka ba daidai bane ka sanya kukunka ya soya maka kaji ya soya maka kwai ya dafa maka farfesu na nama sannan shi kuma daga ƙarshe ka hana shi irin wannan din ka zo kana bashi tuwo ko garin kwaki ko kuma wani abinci mara daɗi ba daidai bane wajibi ne ka bashi daga irin abincin da kake ci aw ukulatan ko loma daya aw ukulatan ko loma biyu fa innahu waliya ila jaw domin shi ya jibinci dafa wannan abincin har abincin ya nuna wannan hadisin yana umartar musulmi mumini ya zama mai tawazu wato mai kankan da kai kada mutum ya rika jin wai shi yafi wani a cikin dukkan al'ummar musulmai kada ka rika jin kai kafi wani ba daidai bane kuma malamai suka ce ba wai iya bawa ba kawai duk wani wanda ka dauke shi yana maka aiki a gidanka ko a gonarka ko a office dinka ko ma a ina ne ko a kamfaninka to ka rika dauka kamar kai da shi duka ɗaya ne kawai dai Allah ne ya jarrabe ka a matsayin jarrabawa ya sanya shi ya zama a ƙarƙashinka da Allah ya so sai ya sanya kai ne kake yin aiki a ƙarƙashin shi din to kamar yadda kai ba za ka so a ce da a ce kai kake aiki a ƙarƙashin sa ya zama yana munana maka ba to yanzu da Allah ya sanya shi a ƙarƙashinka to ka kyautata mishi saboda baka san yadda za ta juya ba da yawa akwai mutum da zaka ga yana aiki a ƙarƙashinka yau amma gobe kuma sai ga Allah ya juya abin ka dawo kuma kai ne kake aiki a ƙarƙashin shi babu fadlil mamluki alladhi yu'addi haqqa Allah ta'ala wa haqqa mawalihi wannan babin zai yi bayani akan falalar bawa wanda ya kasance yana bada haƙƙin Allah ta'ala sannan kuma yana bada haƙƙin iyayen gidanshi an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marratayn muttafaqun alayhi wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirna Abdullahi dan Umaru idan Allah da dabbar gare su da dan da mahaifin dukkanin su sahabbai ne yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yace innal abda cewa shi bawa idza nasaha li sayyidihi idan ya bada haƙƙin shugabansa wa asana ibadatallahi kuma ya kyautata bautar Allah falahu ajruhu marratayn to Allah zai bashi ladansa ninki biyu muttafaqun alaihi hadisi ne da aka haɗo a kansa ba bawa ba kawai akwai kamar mutum uku waɗanda suka tarayya da shi a cikin irin wannan ladan a cikin akwai mutumin da ya bi wani addinin kafin addinin musulunci kuma bayan ya musulunta kuma to sai Allah ya bashi ladan shi na ibadar da ya yi a wancan addinin da kuma ladan shi na musulunci wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك متفق عليه وانا حديث عن كرم إسماعيل سيرنا أبو هريرة در على تبر غريش كما قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي للعبد المملوك المصلح أجران باوا abun mallaka wanda yake kyautatawa wajen aikin ubangidansa da kuma ibadar Allah to yana da lada ninki biyu sayyidina Abu Hurairah yace wallazi nafsu Abi Hurairah biyadihi ina rantsuwa da ubangijin da numfashin Abu Hurairah yake karkashin ikon sa laulal jihadu fi sabilillahi wal hajj ba dan yin jihadi cikin daukaka kalmar Allah ba da kuma aikin haji wa birru ummi da kuma biyayyar da zan wa mahaifiyata la ahabbtu an amuta wa ana mamlukun da zan so a ce har in mutu ina karkashin mallakar wani muttafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace sayyidina abu huraira ya kebance wayannan abubuwan ne domin cewa shi jihadi da haji an shardanta a cikin su cewa dole sai da izinin shugaba to kaga idan kana karkashin mallakar wani in bai maka izinin ka je aikin haji ba ba dama ka je mai maka izinin ka je wajen jihadi ba dama ka je to haka nan ita kuma biyayyar mahaifiya za ta iya yiwa ya zama mahaifiyar tana buƙatar wani abu to amma ba damar ka je kai mata har sai ka jira izini daga ubangidanka to kaga sabanin sauran ayyukan ibada wa nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران وانا حديث شما دي أرويتو ستعني سيرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي المملوك الذي يحسن عبادة ربه باوا وانديكي كورتا عبادة ومنججنسا ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق sannan yake bawa shugabansa haƙin da ke kansa wannan nasihati da kuma nasiha wa da'ati da kuma biyayya lahu ajran to shi ma yana da lada ninki biyu rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne rawaito hadisi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatatun lahum ajran rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal abdul mamluku إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه وانا حديث شمالي ثاني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أكرويته شيئتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاثة لهم أجران mutane nau'i uku dinnan suna da lada ninki biyu rajulun min ahlil kitabi wani mutum daga ahlil kitabi wato kamar kirista ko bayahudi amana bi nabihi ya bada gaskiya da annabin sa wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya bada gaskiya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana da ninki lada ninki biyu kamar yadda dazu na fada a cikin sharhin hadisin da ya gabata wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqq mawalihi da kuma bawa wanda yake karkashin mallakar wasu mutane idan yana bada haƙin Allah kuma yana bada haƙin iyayen gidan nasa shi ma wannan yana da lada ninki biyu wa rajulun kanat lahu amatun da kuma mutumin da ya kasance yana da wata baiwa ko kuyanga fa addabaha fa asana ta'dibaha sai ya ladabtar da ita wato ya koya mata tarbiyya kuma ya kyautata tarbiyyarta wa allamaha kuma ya bata ilimi fa asana ta'lima kuma ya kyautata ilimin nata sun a taɓa sannan sai kuma ya yantar da ita a ta zawwada sai kuma ya aure ta falahu ajran to wannan yana da lada ninki biyu mutafaqun alaihi hadisin da aka hada kansa wannan hadisin yana nuna mana falalar wa'annan nau'in mutanen guda uku kuma abin da zai bada shaida akan wannan shine ayar alqur'ani inda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wanda Allah ya ba su littafi kafin zuwan alqur'ani wato ahlul kitabi kenan dangantace suna bada gaskiya da wannan littafi wato alqur'ani wa idza yutla alaihim qalu amanna bi dan gadance idan an karanta musu alqur'ani suna cewa mun bada gaskiya da shi inna wal haqqu min rabbina lalle shi gaskiya ne daga ubangijin mu inna kunna min qablu muslimin ai mun gadance masu sallamawa ne masu miƙa wuya tun kafin alqur'ani ma yazo ulaika yutuna ajrahum marratayn bima sabaru to wadannan Allah ya ce za a ba su ladan su ninki biyu wato saboda abin da suka yi hakuri da shi سورة القصص آية 52 زوة 54 باب فضل العبادة في الحرج وهو الاختلاط والفتن ونهوها wannan babin zai magana ne akan falalar yin ibada a lokacin da ake cikin dananan tashin hankali wato shine haraj tashin hankali da zubda jini kamar yadda yanzu ake ciki lokacin da fitintunu suka yawa wa an ma ibn yasar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي رواه مسلم إمام مسلم ne rawaito hadith an rawaito shi ta hanyar sirna ma akilu dan yasarin idar Allah ta bada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ibadat fil haraj yin ibada a zamanin da ake cikin fitintunu kamar zamanin nan da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladan wanda yayi ibada ya kula da ita a irin wannan zamanin ka hijratin ilayya kamar ladan wanda yayi hijira ne zuwa gare ni al-imam an-nawawi yace sababin yawan falalar yin ibada a zamanin fitina shine a lokacin nan da yawa yawan mutane fitina ta sa sun shagaltu da neman duniya ko kuma sun dauke kai daga yawan bautar Allah wato sarraf kana babu wanda zaka ga ya kebance kansa yana yin ibada yana kula da ibada yadda ta kamata sai mutane yan kadan imam al-qurtubi yace mutumin da ya kasance a wannan zamanin ya kula da addinin sa ya yanke daga duk wayannan fatantanin da suke afkuwa ya tsaya ya kula da ainihin addinin sa neman ilimi kulawa da sallah ilmantarwa da kuma neman ilimi to ladan sa a lokacin a wannan zamanin kamar ladan wanda yayi hijira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin hijira domin kuwa yayi daidai da mai hijira din ta fuskar yadda ya kauracewa fatantano da ake yi da sauran abubuwa ya tsaya ya kula da addini kuma ya zamto ya kaucewa haduwa da mutanen da zasu hana shi riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ladan shi ya kasance kamar wanda ya gudu daga garin su ya tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana falalar mutum ya zamto ya kula da ibada irin wannan zamanin da muke ciki mutum a zamanin da yanzu kowa ka gani kawai duniya ce kawai a gaban sa mutane ɗaiɗai ne waɗanda lahira take da wata kima a gaban su yanzu dan mutane yanzu mutane da yawa idan da zaka ce ga wani aiki mai yawan lada ka tsaya kai ta bayani mutane ba za su saurare ka sosai yadda ya kamata ba kamar da a ce zaka ce musu ga wata addu'a da kayi ta zaka yi kuɗi wanda da kayi wannan addu'a zaka yi kuɗi zaka ga mutane kowa zai tsaya saurare ka idan ma ba su ji addu'ar ba sosai in an fito an rika maka tambaya kenan wai ya ma addu'ar nan take saboda kowa yana so da ya ji ta yadda ya kamata dan ya yi ta ya yi kuɗi babu fadli samahati fil bai'i wa shira'i wal akhzi wal ata'i wa husn al qada'i wa taqadi wa irjahi al mikyali wal mizani wa nahyi an at-tadfifi wa fadli inzari al musir al mu'sira wal wad'i anhu wannan babin zai magana akan abubuwa da yawa yana zai magana akan muhimmancin yin sauki a wajen saye da sayarwa mutum ya zama mai saukin hali kada ka zama irin mai taurin hancin nan idan ka kawo abin ka kasuwa sai an taya shi an kure iya farashi kana cewa a'a ba za ka sayar ba mutane su ta baka baki wani ka sayar mana a'a ba zan sayar ba ana nan har yamma ta yi kuma farashin abin ya karye kuma ka dawo ka sayar da shi a farashin da bai kai na dazu ba ko kuma ka zama irin mutanen nan masu matukar san araha koyaushe ka zo ga farashin abu amma kai dai dole wai sai an kara rage maka kullun dai sai an kara rage maka kai ta yin rantsuwa kana yin kareci to wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin za mu ji falalar yin zama mai saukin hali a lokacin saye da sayarwa da kuma lokacin karba da bayarwa da kuma muhimmancin biyan bashi mutum ya zama mai saurin biyan bashi da ka samu ka bayar hakan da kuma muhimmancin yin sauki yayin karbar bashi da kuma muhimmancin rinjayar da awu aro idan ka zo yin awu akan sikeli to ka rika cika mudu da kuma hani daga yin tadafifi wato tauye mudu da kuma falalar saukakawa mutumin da yake cikin tsanani kana bin mutum bashi sai ga lokacin ka tarar yana cikin tsanani baya da yadda zai yi baya da cin yau barantana na gobe kada ka tsananta mishi ka ce dole sai ya baka ka tsananta mishi a wannan yanayin to sai ya zama ka kara jefa shi a mummunan yanayi to gashi nan dai anan wannan babin zai mana bayani akan falalar irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk wani abin da kuka aikata na alkhairi to Allah subhanahu wataala yana sanar da wannan abun kuma zai sakanta muku da shi komai kankantar abun komai yawan shi haka nan Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratu Hudin alayhi salam hikayar annabi Shu'aib alayhi salam yana cewa wa ya qawmi awful mikyal wal mizan kuma ya ku mutane na lalle ne ku rika cika mudin awu da kuma mizani bilqisdi da adalci wala tabqasu an-nasa ashya'a kada ku rika tawayewa mutane mudin su kada ku rika tawayewa mutane abubuwan su Allah subhanahu wataala yana faɗa wani gun yace wa ya qawmi awful mikyal wal mizan ya ku mutane na ku rika cika kwanan awu da kuma mizani wato sikeli tare da yin adalci sannan a cikin wata surar kuma Allah ya ce wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga masu tauye mudu din nan ya hada tun daga kan ma'aikacin gwamnati wanda gwamnati ta sa mishi mudin aikinsa misali daga karfe 8 ne zuwa karfe 2 to kaga shine mudin aikin sa amma sai ya zamto ba zai ji aikin daga karfe 8 ba sai karfe 10 ta yi sannan ya ji ko kuma zai ji karfe 8 din amma tun 12 rana ko tun 11 rana sai ya baro gurin aiki ko kuma haka kawai zai tsiri uzuri na ba gaida ba dalili ya zama bai je wajen aikin ba to kaga wannan ya tauye mudu alhali shi kuma yana so idan gwamnati ta shi biyan shi ta biya shi da cikakken albashi irin yadda za a biya wanda ya cika mudu na aiki to shi ma yana so shi ma a biya shi haka to Allah ya ce wailun lil mutaffifin rijiyar azaba ta tabbata ga masu tauye mudu alladhina yazaktalu ala nas yastawfun sune wadanda idan za su auna abu daga mutane sai zama suna cika mudu wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun amma idan za su aunarwa mutane ko za su gwada musu a sikeli sai zamto suna tauye mudu Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mabqusun shin waɗannan dinna waɗannan ba sa zato ne ba sa tsammani cewa su ababan tashi ne cewa Allah zai tashe su li yawmin azim a wata rana mai girma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin talikai suratul mudaffifin aya ta 1 zuwa ta 6 al-imamu zajjaji ce shi mai tauye mudu da sikeli ana kiran shi mudaffif ne saboda kasancewar shi yana so ya rika sata ne a kwanan awu ko kuma a sikeli wato abin da yake sata din dan kankani ne to amma dai yana da aka zai jinyo mishi matsala a lahirar shi imamu nafi'u malamin imamu malik yake cewa abdullahi dan umar ya kasance idan zai wuce ta kusa da yan kasuwa yana cewa dan kasuwar ittaqilla kai wani kai dan kasuwa ka ji tsoron Allah aw fil kayla ka cika mudu wal wazna da kuma sikeli fa inal mudaffifina yuqifuna yawmal qiyama ka sani cewa su masu tauye mudu za a tsaye da su a ran alqiyama har sai ya zamto wato gumin su yana kaiwa zuwa ga kofofin kunnan su gumin su saboda wannan tsayawar da za a tsaye da su ba'an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa yastara wa yaqtaba wannan hadisi an rawaito shi ta hanyar sirna jabir dan abdullahi al-ansari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace rahimallahu rajulan Allah ya ji dan mutumin da ya zamto samhan idza ba'a mai sauki idan zai sayar da abin shi wa yastara hakan idan zai sayi abu ya zamto mai saukin kai wa yaqtaba hakan kuma idan zai bada bashi kuma idan zai karbi bashi ya zamto mai sauki rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne rawaito hadisin ya sanya hadisin a cikin wani babu yace babu suhulati was samati fil bai babin yin sauki da kuma rangwame a cikin kasuwanci to ala ayi halin dai Allah subhanahu wataala mai sauki ne kuma yana so mu ma bayin sa mu zama masu sauki ma kuma masu kuma saukakawa ga sauran yan uwan mu bayin Allah wannan hadisin shine na 1368 a cikin littafin kuma insha Allah anan zamu dakata sai a gobin Allah ya kai mu zamu dora zuwa abin da ya sauka da fatan abin da muka faɗe shi didi Allah ya ba mu dadan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ka jimanci dukkan lamuran mu da lamuran al'ummar musulmai Allah ka biya bukatun mu Allah ka yayi dukkan damuwoyin mu marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharruka da bala'o'i na duniya da lahira Allah ka kiyaye mu daga dukkan fitintunan dare da rana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت